نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أما تصوروا بركم دا وانا لوكتي نا يمتن رانا لاربا شابير ga watan Ramadan hijira na da shekara 1447 ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai girma tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda ake gabatarwa daga nan masallacin Juma'a da Jibis bakin kasuwa Damba a karatun mu na jiya mun tsaya a suratu al-an'am al-a'raf aya ta 132 fadin Allah madaukakin sarki wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin tasharana biha fama nahnu laka bimu'mini zamu tashi aya ta 133 amma zamu sake maimaita aya ta 132 din wa hada ta da 133 kuma wannan shine zama na 14 a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka Allah ya dacar da mu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
نعم a Fir'auna da mutanansa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa Allah ya jarrabe su da ayoyi jarabawoyi akwai tawayan dukiya da rayuka walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqasin min athamarati la'allakum yadhakkarun Allah ya jarrabe su da tawaya aida fage rashin ruwa sannan Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da rashin ƴaƴan itatuwa wanda wannan zai iya zama abu ɗaya gaba ɗaya domin rashin ruwa natijarsa za ta kawo rashin ƴaƴan itatuwa da rashin amfanin gona to Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da wannan la'allahum yadhakkarun da tsammanin za su zama masu tunani su dawo su bauta ma Allah madaukakin sarki amma ba su yi ba a Ubangiji ya ce sai da Allah ya fara jarraba su ko kuma aka musu barazana cewa akwai jarrabawa sai suka yi taurin kai a annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce mahama ta'tina bihi min ayatin litasharana biha duk wani abu da za ka zo mana da shi na aya domin ka tsake mu ba za mu yi imani da kai ba malamai suka ce mahama asluha ma mani a duk wani abu da za ka zo mana da shi to saboda kalmomi biyu ba za su maimaitu ba sai kuma harufa gaba ɗayansu don haka sai aka maida maɗin farko aka yi kalb alif kaza wa hamza sai ya zama mahama wallahu ta'ala a'lam a suka yi taurin kai suka nuna duk wa'azi da za a musu ba za su yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ubangiji sai ya fara jarraba su Allah madaukakin sarki ce fa arsalna alaihim tufan sai muka aiko musu tufana wal darada muka aiko musu darada fari wal kummala muka aiko musu wato kwarkwata ko kuma kaska wa bafadi'a da kuma kwati wa dama da kuma jini. Waɗannan dukansu ayatin mufassalati, ayoyi ne rarrababbu, ba lokaci ɗaya Allah ya aiko musu su a lokaci guda ba, an rarraba tsakaninsu. Daga wannan sai wannan, fastakbaru amma suka yi girman kai, wa kanu qauman mujrimin, suka kasance mutane mujrimai masu laifi. Wannan aya mai albarka akwai abubuwa da za mu duba a cikinta. Na farko, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce an aika musu tufa. Tufan malamai sun masa fassarori guda biyu. Na farko wasu ka ce shi ne al-matsar shadid, ruwan sama mai tsanani shi ne tufa. Allah ya aiko ruwan sama mai tsananin gaske, kamar yadda aka aiko ruwa ta sama da ta ƙasa a mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, da suka ƙi yin imani ya halakar da su. Amma su waɗannan, ruwan da aka aiko ba ruwa bane da zai halakar da su gaba ɗaya. Duk da a ciki, kamar yadda wasu malamai suka ce, akwai waɗanda suka mutu a dalilin wannan ruwa da aka yi. Allah ya aiko musu ruwa ba ƙaƙƙautawa, ya cinye gidajensu, ya ɓata shukokinsu da makamantansu. Wannan abin da ya faru kenan. Wasu suka ce al-tufan a annoba, suka ce ana nufin annoba, duk da cewa akwai annoba ɗin da wasu malamai suka fassara a gaba da Allah maɗaukacin sarki ya aiko musu. Wasu suka ce annoba ne rashin lafiya, Allah maɗaukacin sarki ya aiko musu, kenan sun samu matsala ta annoba. Kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya kirga annoba ko mutuwa a matsayin jarrabawa da Allah maɗaukacin sarki yake aikowa bayinsa. Kafin wannan lokaci, Allah ya ba mu labari cewa an jarrabe su da rashin ruwan sama. Idan muka ɗauki kofa da ruwan sama, sai suka ƙi yin imani, suka roƙi annabi Musa ya roƙa musu Allah maɗaukacin sarki. Ya roƙa musu Allah maɗaukacin sarki, sai aka fara ruwan sama. Sai suka fassara shi kamar yadda muka karanta a baya, cewa duk wata alƙarya idan muka jarrabe ta, muka aiko mata annabi muka jarrabe ta da mummunan abu, muka kama ta da cutarwa ko talauci ko wani abu mai tsanani, sai su ce wannan normal. Da haka rashin ruwan sama sai suka fassara shi da cewa dama abu yana faruwa irin wannan. Wata shekarar za ta zo a nemi ruwan sama a rasa, sai ɗan karan. Da haka bayan annabi Musa ya musu addu'a, sun samu ruwa, fari ya kauce, sai suka ce ai wannan kawai ɗabi'a ce, dama haka na faruwa. Allah maɗaukacin sarki sai ya mai da wannan ruwa, sai ya zama ya fi ƙarfin buƙatarsu. Mun fahimci wannan ko? Ba a gode ma Allah maɗaukacin sarki cewa annoba ta kauce, masifa ta kauce ta rashin ruwan sama. Yanzu Allah ya ba mu ruwa, a zo a rungumi Ubangiji a yi imani da shi, sai aka ce dama wancan ma rashin ruwan ba wai wata azaba ba ce, kawai dama ana samun rashin ruwan sama. Yanzu kuma ruwan sama ya zo, shi kenan wani abu ne ya faru, aka samu ruwan sama. Don haka ba a yi imani ba, sai Allah maɗaukacin sarki sai ya zartar da ruwan, sai ya zama ruwan bala'i. Don haka aka ci gaba da farara musu ruwan sama har ya zama ya addabe su. Wannan ruwan saman nan ma an yi maganganu cewa kwana nawa ne. Wasu suka ce dama alaihim sab'ata ayyam, an dawwama ana ruwan sama na sati guda. Wasu suka ce arba'ina yawman, kwana arba'in aka yi ana ruwan sama. Wallahu ta'ala a'lam. Alƙur'ani ne bai faɗa mana ga lokacin da aka yi wannan tufana din ba, amma dai an jarrabe su da wannan ruwa. suka ce annabi Musa ka roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan bala'i na ruwan sama zami imani da kai idan aka yaye mana wannan ruwan sama din annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah madaukakin sarki aka yaye musu ruwan sama bayan ruwan sama ya janye sai Allah madaukakin sarki ya fitar da ciyayi da tsirrai bishiyoyi sai suka fara kyau sai suka dawo suke alfahari da haka sai suke cewa ai wannan dama ya zo ne don mu samu amfanin gona mai yawa mu samu tsirrai bishiyoyin mu su yi kyau suka ce wannan ruwa ne na ni'ima ba ruwa bane na azaba sai suka canja al'amarin ba su ɗauke shi a matsayin azaba da aya daga Ubangiji ba suka ce wannan kawai ni'ima ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya aiko fari sai suka fara cinye shukokin fara ta zo tana lalata wannan shuka da bishiyoyi da suka toho tsirran su ya fara kyau bayan dama Allah ya jarrabe su da rashin tsirrai din a baya babu ƴaƴan itatuwa to fari suka zo suka fara lalatawa gaba ɗaya har suka zo suka addabe su cikin gidajensu a cikin gari fara ta yi yawa ta zama azaba a gare su game da wannan malamai suka tattauna a kan ita fara suka ce ba a kashe fara ko zuzu irin waɗannan suka ce ba a kashe su saboda Allah ya aiko su su zama azaba ga Fir'auna da mutanensa da suka ƙi imani kenan sojoji ne na Allah maɗaukakin sarki don haka ba a taɓa su ba a kashe su wasu suka ce a'a idan ya zama na sun zo da ɓarna aka samu dama za a iya kashe su mun fahimci wannan ko in suka zo da ɓarna za a iya kashe su misali an yi amfanin gona shinkafa ko alkama dawa gero ko wani abu sai fari suka zo suka yi yawa suka zo suna ɓata amfanin gona a mutane to idan aka samu wani abu na feshi da za a iya kashe su a magance su to ana iya kashe su a magance su mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala a'lam sannan fara tana daga cikin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayinsa duk da wani zai ganin kaman abin ƙazanta ne ba zai iya ci ba amma ni'ima ce ya zo a cikin hadisi manzon Allah ya ce uhillat lana maitatan an halasta mana mushe guda biyu waddaman da jini guda biyu fa almal maitatani fal hutu fal jarad wal hut mushe guda biyu su ne kifi da fari a kifi dan ya mutu baka yanka shi ba halin da ya tuna masa fara irin su zuzu yaushe ma za ka yanka zuzu to ka ai ba zai yanku ba ko to kana iya tattara su ka soya kayan ka ka tuna ma ka ci daɗi haka fara mun gane ko kana iya tara fara ka ci kayan ka duk da wasu malamai sun ce a'a sai an kama in ka kama ta da ranta ko baka yanka ba wannan shi ne yankan kamawa da kai da rai sannan idan ka butsire mata ƙafa ko fike ko wani abu a jikinta suka ce wannan duka kamawa ne in ka kama yanka ne in ka kama ta hanyar farautarta sai ta mutu suka ce duk wannan babu laifi amma in ka same ta ita kadai mushe a jefe ba za ta ci ba wanda wannan abin da yake nuna mana fara ta koyaya aka same ta ana iya cin namanta ga waɗanda suke ci mun gane ko sai mu ci musu a ci daɗi lafiya Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu ta'ala anhuma yace mun yi yaƙi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi muka zo muna cin fari a guraren yaƙe-yaƙenmu da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan ma yake nuna mana ana cin fara ga wancan hadisi da muka karanta an halasta mana mushe biyu akwai fara da kifi jini guda biyu hanta da kuma sefa. Nan kuma gashi nan a gurin yaki sahabban manzon Allah suna cin tari, kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai hana su cin fari ba. Mahallin shahide, Allah madaukakin sarki ya aiko fari su zama ukuba ga mutanen Fir'auna lokacin da suka ki yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Da abin yayi yawa sun zo sun samu annabi Musa alaihi salatu wassalam, suka ce ka roƙa mana Allah ya yaye mana wannan fari, za mu yi imani kai annabi ne. Kun ga ba san imani suke ba, da san imani suke me ya kamata su yi? Sai suke mun yi imani kai annabi ne, ka roƙa mana Allah. Mun gane ko? Amma abin da suke faɗa shi ne ka roƙa mana Allah za mu yi imani. Kenan suna mu'amalarsu da Allah maɗaukakin sarki wajen yin imani ba ni gishiri in ba kaman da suke so a yi. Sai Allah ya musu wani abu sannan su ma su yi wani abu. Wannan irin imani ba irinsa ake bukata ba. Mun fahimci wannan ko? Shi yasa ba a yaba, wato ba kance mai ba kance sai ya yi. Wato mutum idan ya yi ba kance ba wani abin kirki ya yi ba. Saboda yakan saka sharaɗi a Ubangiji, ya Ubangiji in ka min kaza zan maka kaza. Duk da cewa idan bai yi ɗin ba kuma akwai me? Akwai zunubi. In ya yi zai samu lada, amma dai ba wani abin yabawa sosai ya yi ba. Saboda ya saka sharaɗi tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To yanzu annabi Musa ya musu addu'a. Fara ta kauce, Allah ya yaye musu, wato annoba ta fara. Sai kuma aka zauna lafiya lafiya. Maimakon a yi imani sai aka ƙin imani. An samu kwanaki kamar yadda Allah ya ce mufassalati. Ayoyi ne rarrababbu. An rarraba tsakaninsu. Akwai tazara tsakanin wannan aya da wannan aya. Nan ma malamai sun yi magana cewa kowace aya ga iya kwanakin da take, wanda ba wani hujja ingantaccen hadisi da ya faɗi ga iya kwanakin da aka yi. Idan wannan azaba ta kauce, akan samu wasu kwanaki kuma du, ana zaune lafiya, sai su ci gaba da taurin kai da kafirci, sai Allah maɗaukakin sarki ya sake aiko wata annoba ɗin. To da fara ta kauce, suka zauna lafiya, suka ci gaba da girman kai da kafirci da bijirewa, sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu ne al-ummala. Al-ummal ƙwaro ne wanda malamai kowa da irin fassarar da ya masa. Wani ya ce kaska, wasu suke ƙwarƙwata ko kuɗin cizo. Waɗannan nau'in irin waɗannan su ne baragif kenan ko? Ana kiransu ummal. To don haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu, mu ce kaska ko mu ce ƙwarƙwata, mun gane ku? Ko menene ma dai azaba ne, da kuɗin gado, kuɗin cizo, duk Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu irin waɗannan. Sai ya zamana tana cizon dabbobinsu, sannan tana cizonsu, cizon mutane. Haka ya zama azaba a gare su mai tsanani. Mutum sai ya zo zai kwanta a kan gado, sai ya ga ƙwari a kan gadonsa. Sai ka saka riga, ka ga ƙwari a cikin kayanka. Jikinka ƙwari, suna cizon mutane, suna cizon dabbobi. Azaba ta kai azaba, tsananin ya kai tsanani. Suka lallaɓo, suka lallaɓi annabi Musa alaihi salatu wassalam, suka ce ya roƙa musu Allah maɗaukakin sarki game da wannan azaba. Idan Allah maɗaukakin sarki ya kautar da wannan azaba, za su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ina da aka yi addu'a, annabi Musa ya musu addu'a, suka ga addu'an bayin Allah, maimakon su yi imani sai suka ƙara kafircewa, ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan abin da ya faru kenan. Sai Allah ya sake aiko musu wata jarabawa. Bayan ƙwari sun kauce, babu anobata, wato kaska da kwarkwatoci da makamantansu. Sai Allah ya sake aiko musu ne abbahadi, su ne kwaɗi. Allah ya aiko musu kwaɗi, kwaɗi sai ya zama suka addabe su. Babu yadda za ka je sai ka ga kwaɗo. Idan ka zo za ka kwanta a kan gadonka sai ka ga kwaɗo. Mun gane ko? Kwaɗo mutum yana kyamar a ce ga kwado kusa da shi, ka zo kawai sai ka ji laushi, kana duba sai ka ganka a kan ai kwaɗi ne a gefenka, sai ka ga mutum ya kasa barci, ya kasa nutsuwa, ka zo za ka sha ruwa, kwaɗo yana da son ruwa, sai ka ga kwaɗo ya yi tsalle ya faɗa cikin ruwanka. Wannan duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce musu kenan na azaba. Za ka ci abinci, ka ga kwaɗo ya shiga cikin abincinka, har ya kai ga kwaɗo yana iya shiga bakin mutum. Wannan duka azaba ne da bala'i da Allah maɗaukakin sarki ya musu, saboda su mutane ne marasa jin magana. Suka zo suka roƙi Annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ya musu addu'a, Allah ya yaye musu wannan azaba ta kwaɗi. Annabi Musa ya musu addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu wannan azaba ta kwaɗi. Wadda-fadi'a wadda-dama, azaba ta gaba ita ce azaba ta jini. Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu jini. Wani irin jini ne? Nan ma an masa fassara biyu a jinin. Jini na farko suka ce jini ne haka ake ganinsa, duk wani abu da mutum zai yi amfani da shi sai zama jini, sai zama na ba su da ruwan sha sai dai jini. Amma su ɗan bani Isra'ila duk wannan azaba da ake ba ta shafe su ba, su iya farin ba ya shafansu. Ka ƙaddara gari guda ɗaya ne, mun gane ko? Wannan ɓangaren gabar, wannan ɓangaren yamma suke a gari ɗaya. To amma ɓangare guda, ɓangaren ƴan bani Isra'ila, duk wani azaba da ake yi babu, mun gane ko? Babu ita. Amma Fir'auna a ɓangarensu akwai wannan azaba ɗin. Kuma da mutum zai gudu ya koma can, azabar za ta bi shi, shi kaɗai za ta shafe shi. Idan ɗan bani Isra'ila ya ɗauki ruwa zai sha, ruwa yake gani, har ya kai ga mutumin ƙibda ba ƙibɗe dangin Fir'auna, mabiya Fir'auna za su ɗauki ruwa su bai ma ɗan bani Isra'ila a matsayin jini suka ba shi, amma yana karɓa sai su ga ya zama ruwansa normal. Za su roƙi ɗan bani Isra'ila ya ba su ruwa don wayo da dabara, in ya ba su sai su ga ya dawo jini. Aka ce wannan jini ne, a ruwan shansu sai ya zama jini, don haka sai suka rasa ruwan da za su sha. Suka zauna cikin ƙishirwa, wannan Allah maɗaukakin sarki ya addabe su da wannan bala'i na ƙishirwa, wato rashin ruwa. Wasu malamai suka ce a'a, jinin haɓo ne yake zuba daga hancinsu, kana zaune kawai sai dai kaga kana haɓo. Allah ya jarrabe su da yawan haɓo, suka yi ta haɓo, suka yi ta haɓo. Wallahu ta'ala a'lam. Allah dai ya ce an aiko musu jini, ko ya kasance jini na haɓo, ko ya kasance ruwan da suke sha suna ganin sai yana dawowa jini. Wallahu ta'ala a'lam. Waɗannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ayatun mufassalati, ayoyi ne daban-daban ko? Suka zo, wannan aya ta zo, wannan aya ta zo, wannan aya ta zo, kamar yadda muka yi bayani. Fastakbaru, suka yi girman kai, ba su bi Annabi Musa ba, ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wa kanu qauman mujrimin, sai suka zama mutane mujrimai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiga ba da bamu labarin abin da yake faruwa. Na'am.
Walamma waqa'a 'alayhimur rijzu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il.
Na'am. Ubangiji yace walamma waqa'a 'alayhimur rijzu, yayin da anoba ta fada a kansu, wato ta tabbata a kansu, ko duk sanda wata anoba ta fada a kansu, qalu ya Musa, sai su ce ya kai Annabi Musa, ud'u lana rabbaka, ka roƙa mana Ubangijinka, kamar yadda muka yi bayani a baya. Idan muka ɗauki rijis a matsayin waɗancan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ba mu labari, rashin fari, rashin amfanin gona, da me rashin yawan ruwan tufana da ya zo, da ƙwari, da fari, da me kwaɗi, da jini, to duk wani wata anoba in ta zo sai an zo gurin Annabi Musa alayhi salatu wassalam. wasu suka ce a ar-rijzu annoba ce daban ita ma Allah madaukakin sarki ya aiko musu ta azaba mun gane ko wallahu ta'ala alam qalu ya musa sai su ce ya kai annabi musa ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka saboda abinda ubangiji ya maka na baiwa la in kashafta an-rijza in ka yaye mana wannan annoba lanu'minanna laka zami imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il zamu rabu da yan banu isra'ila mu bar maka su ba za mu azabtar da su ba wannan abin da suka faɗa kenan da haka duk sanda azaba ta zo kamar yadda muka fassara a baya suna zuwa su lallabi annabi Musa alaihi salatu wassalam su nuna kaskancinsu a gaban annabi Musa alaihi salatu wassalam bima ahira indaka malame suka ce a dalilin abinda Allah ya maka na baiwa Allah ya maka baiwar addu'a kai mutumin kirki ne in ka daga hannu kai addu'a Allah madaukakin sarki na karba dan haka a dalilin haka muna so ka mana addu'a Allah ya yaye mana ko suka ce a bima ahida indaka Allah ya maka alƙawari cewa zai biya maka bukatunka duk abin da kake so Allah zai maka to saboda wannan alƙawari da Allah ya maka to muna so ka roƙa mana Allah ya yaye mana wannan annoba za mu imani da kai kuma za mu sace ɗan bani Isra'ila ba za mu azabtar da su ba wasu suka ce bima ahida indaka rantsuwa ce mun rantsi da Allah madaukakin sarki kaman mun yi rantsuwa ne cewa duk abin da ya faru idan ka yaye mana idan ka mana addu'a Allah ya yaye mana wannan to za mu imani da Allah madaukakin sarki zamu kuma sake yan bani Isra'ila ba zamu azabtar da su ba wallahu ta'ala alam ubangije ce falamma kashafna anhumur rijza
falamma kashafna anhumur rijza ila ajalinhum balighu idahum yanqusun
falamma kashafna anhumur rijza ila ajali duk sanda muka yaye musu annoba ila ajalin zuwa ga wani lokaci kamar yadda muka yi bayani an aiko musu ayoyi daban-daban kowace da lokacinta to idan muka yaye annobar farko ila ajalin zuwa wani lokaci kun bali huhu zuwa wannan lokacin muka kayyade musu muka kaddara musu za su kai za mu yaye musu dama Allah ya kaddara za a yaye musu annoba ta kwana biyar misali ko sati ko wata ko kwana 40 mun gane ko izahum yankusun idan lokaci yayi sai kaga sun warware wannan alƙawari da suka yi da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga nan zuwa wani lokaci za ka ga sun warware idan suka warware wannan alƙawari na yin imani da kuma ba za a azabtar da yan bani Isra'ila ba suna warware alƙawari ya tabbata sun warware sai Allah madaukakin sarki ya saki aiko musu wata annoba ubangiji ya ce
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
ubangiji ya ce fantaqamna minhum sai muka kama su da azaba wannan intiƙami da Allah madaukakin sarki ya musu shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul shu'ara da al'amari yayi tsanani sosai Allah madaukakin sarki ya umurci annabi Musa da mutanen sa su fita su bar cikin garin Misra amma za a biyo su Allah ya faɗa musu cewa za a biyo su shikenan suka kama hanya suka fita lokacin da ɗan ibdawa ba su sani ba da gari ya waye suka samu labari ai ɗan bani Isra'ila duk sun kaura sun yi gaba Fir'auna ya aika cikin garuruka cewa an gudu don haka a zo a haɗu a bisa annabi Musa fa arsala fir'aunu fil mada'ini hashirin fir'auna ya aika mutane a tattaro masa mutane a cikin garuruka inna ha'ula'i lakirzimatun qalilun waɗannan ƴan jama'a ƴan kaɗan ɗin wa innahum lana lagha'ibun su ne za su na samu na baƙin ciki da damuwa wa inna la jami'un mu kuma gashi muna da yawa hazirun kuma muna nan a fadake muna da kayan yaki muna da nuclear muna da missile da sauransu amma za su yi iskanci mun gane ko shikenan sai suka harhadu suka bi su bayan rana ta fito su kuma tunda asusubahi suka fita aka kama hanya ana tafiya ana tafiya annabi Musa sun zo bakin kogi sai ne Fir'auna su kuma sun taho mutanen annabi Musa suka tara suka ce annabi Musa inna lamujrafun shikenan gashi za a tare mu ba za mu iya tsallaka kogi ba ga kuma Fir'auna ya zo ba mu kuma da kayan da zai tsallakar da mu kogi annabi Musa yake kalla inna ma'iya rabbi sayahdin yace an haka ba za ta faru ba ina tare da ubangijina ubangijina zai fada min yadda za a yi zai sanar da ni yadda za a yi Allah madaukakin sarki wahayi a annabi Musa ya bigi me ya bigi kogi da sandarsa sanda ta mu'jiza da ya bigi kogi da wannan sandar ta sa sai kogi famfalaka bakana kullu shirkin tawfaujil azim shikenan sai ya fashe kogin sai ya fito da hanyoyi mun gane ko kowace al'umma cikin al'ummomin bani Isra'ila suka bi hanya guda daya suka ketare kogi sun kama hanya suna kokarin ketarewa sun iso tsakiya Fir'auna kuma gashi yazo dan haka da ya ga bonus sai yake shi ma bari ya shiga mun gane ko wannan ai mu'jiza ce ta annabi Isa Musa dan haka shi ma da sai ya zo da nasa ko amma sai yayi amfani da wannan mu'jiza yace bari ya bi annabi Musa sun ketare kogi Fir'auna kuma sun gama shibowa ubangiji subhanahu wata'ala ya sa kogi ya hade aka halakar da su gabaki daya ubangiji subhanahu wata'ala ce wa azlafana sammal akhari muka kusato da su gaba ɗayan su a wannan gurin sai da aka hada su fatakwam suka hadu mun gane ko calculation ya fito daidai da daidai babu kuskure babu tawaya wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'i muka tsayaratar da annabi Musa da mutanansa gaba ɗaya sun mu akarkanan akari sannan muka halakar da wadancan din kuma tune Fir'auna da mutanansa wannan shine fanta kamna minhum muka kama su da azaba fa agharqanahum fil yammi muka yi me muka dulmiyar da su a cikin ruwan kogi yam kogi ne bahar kogi ne amma alqur'ani yana daukan kowanne yana amfani da shi idan ka ji an ce yam to in aka zo gurin bala'i masifa tsoro sai a ce al-yamm idan aka zo gurin amfani jin dadi sai a ce al-bahar mun gane ko ku kamun wata aya da aka ce al-yamm a cikin al-qur'ani eh wala fanabadnahu fil yamm sai muka jefa shi a cikin yamm a cikin kogi ko eh wai Fir'auna ko da mutaka fanabadnahu bil araqi ne wannan aiko yawa wannan tana cikin suratul zariyat ko
abana safa
safa a safa hal takamahu al-hutu
wa huwa mulim
wa huwa mulim fanabadnahu fa
fanabadnahu bil araqi wa sama nabadha bil araqi ne
yawa to fanabadnahu fil yamm
wa huwa mulim wa fi ajin zariyat
zariyat wa fi adin yawa sai wata aya wanda ta zo da yamm suratul taha me aka ce
fil yamm wa huwa muli fi
adin a kawo ayar mu dai
mun yi farko aya
eh fal yulqihi sammu yamm bi sahil ko yawa lokacin da aka ce mamar annabi Musa ta jefa annabi Musa sai aka ce fa'alqihi fil yammi ba a cewa fil bahr saboda guyi ne na tsoro ita a ganin ta zai halaka mun gane ko dan haka a tsorata ta jefa shi dan haka sai ake kira gurin yammu idan aka go batun kogi bahr to zaka samu ana magana ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki mun gane ko a shi ma akwai ayoyi da dama da suru a cikin alqur'ani kamar wata aya bahr muka yi wahayi a annabi Musa muka ce ka bigi bahar da me da sandarka na'am anidrib bi asakal bahar ka bigi kogin da sandarka kun ga sai aka kira shi bahar saboda su a gurin su tsira zaki mun gane ko kuma kogin ne the same aka ce aka halakar dawa fir'auna amma sai aka kira shi da me da sunan yammu mun gane wannan ko duka kogi guda ɗaya ne dan haka yammu kogi ne na azaba da masifa bahar kuma kogi ne na ni'ima da rahama wannan shine istimali na alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fantaqamna minhu fa aghraqnahu fil yammi aha bi annahu fastakbaru bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun qaryata ayoyinmu mun kawo ayoyi da dama ko da suke qaryatawa Allah ya kawo masifa kaza fi imani fi kisi imani annabi Musa ya jefar da sanda ta zama macijiya sun ce sihiri ya sa hannu a riga ya fitar sun ce menene tsafi mun gane ko wannan duka qaryata ayoyin Allah madaukakin sarki ne ga wasu mu'jizoji da aka kakkawo da bala'i duka ayoyi ne sun qaryata sun yi imani da annabi Musa alaihi salatu wasalam wa kanu anha ghafilin sai suka zama gafalallu game da ayoyin mu ba su tsaya sun yi amfani da ayoyin sun yi imani da ita ba na'am ayatina malame sun masa fassara biyu kamar yadda yanzu muka fassara ko waɗannan mu'jizozin sune ayat ko kuma ayoyi da Allah madaukakin sarki ya aika annabi Musa da su na cewa suna imani da Allah madaukakin sarki na'am
wa awrasna laqauman alladhina kanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
وبنجي سبحانه وتعالى وأورثنا القوم مكادر ومتانا الذين كانوا يستضعفون wanda da san abaya su ake raunanawa ake musu mugunta muka gadar musu ne masharikal ardi wa magharibaha muka gadar musu gabashin kasa da yammacin ta gaba daya wadammarna
barakallahu
fiha allati barakna fiha wanda muka yi albarka a cikin ta watammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila kalmar ubangijinka mai kyau tattaka akan yan bani isra'ila bima sabaru saboda hakuri da suka yi wadan marna ma kana yasna'u fir'aun muka halakar muka lalata duk abin da fir'auna ya aikata ya kera wa qaumuhu da shi da mutanansa duk wasu kere-keren su da suka yi wa ma kanu ya'rishu da abin da suke ginawa duka muka rusa muka rugurguza shi gaba daya mun fahimci wannan ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani game da yan bani Isra'ila da Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su ya halakar da Fir'auna da mutanansa sai kuma aka dawo da su garin Misra Allah madaukakin sarki ya ce awrasnal qauma muka gadar da waɗannan mutane muka gadar musu awrasa fi'ili ne mutaaddi ila maf'ulaini yata'adda ila maf'ulaini da haka maf'ulul awwal shine alqauman alladhina kanu yastad'afuna mun gane ko mutanen da da ake kaskantarwa sai muka ba su gado gado me aka ba su kaga ana neman maf'ul na biyu kenan sai ka faɗa abin da aka ba su gado din su ne aka ba su gado kuma me aka ba su gado din mun gane shine masharikal ard wallahu ta'ala alam wannan ita ce fassara ta farko wasu ka ce awrasna alqauma alladhina kanu yastad'afuna muka bada gado a mutanen da ake kaskantarwa suka ce masharikal ardi wa magharibaha an masa nasba ne bi naz'il khafi saboda an cire harful jarra dama ka'idan huruful jarra idan aka cire su a gurin da dama wajen zaman su ne to sai ka ga fi'ilin kalmar ta zama mansub kamar yadda mutum zai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu maimakon fi awwalihi ko min awwalihi ila akhirihi to sai aka cire harful jarra dan haka sai a ce awwalahu wa akhirahu wallahu ta'ala a'lam amma fassara ta farko ku kusan tafi zama saboda zuwan aurata wallahu ta'ala alam. Muka gadar musu wajen wannan yake nuna mana idan mutum yayi hakuri yaba Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki zai taimake shi. Kaskanci da bala'i baya dawwamuwa, matukar kayi bi Allah madaukakin sarki kayi imani da Allah subhanahu wata'ala. Ubangiji yace wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru, kalmar ubangijinka mafi kyau ta tabbatu wato ta cika akan ɗan bani isra'ila saboda haƙuri da suka yi. Menene kalma? Shine alƙawari da Allah madaukakin sarki yayi. Dama tun farkon isar annabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah madaukakin sarki ya bamu labari yace wa numakkina wa nuridu annamunna alal ladina tub'ifu fil ardi, mun wato mun halitta annabi Musa mun sanya shi cikin ɗan bani isra'ila dan muna da nufin cewa waɗanda ake raunana su a doran ƙasa zamu mutu baiwa, zamu mutu kyauta. Mun gane ko? Wa naj'aluhum a'immatan, zamu sanya su zama sune shugabanni. Wa naj'aluhumul warithin, zamu sanya su zama sune masu gadon ƙasar Misra. Wa numakkina lahum fil ardi, mu ba su dama a doran ƙasa. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun, munula wa fir'auna da hamana da rundunarsu abinda suke tsoro ya zo ya afku a kansu. To wannan shine tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila, Allah madaukakin sarki yayi alƙawari a ƴan bani isra'ila dama cewa zai gadar musu da ƙasar Misra. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya jaddada musu wannan alƙawari lokacin da suka ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, sai ya ce musu me? Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu. Suka ce an cutar da mu tun kafin ka zo da bayan ka zo. Annabi Musa ya ce ku yi hakuri da yayi kusa ubangijinku ya halakar da abokan gabarku ya gadar da ku a doran ƙasa ya ga ku kuma me za ku yi. Don haka yanzu maganar Allah ta tabbata, ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah ya rubuta cewa shi zai yi galaba da shi da manzansa. Ubangiji ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin, waɗanda suke ƙoƙari domin ɗaukaka kalmarmu to za mu dakatar da su, za mu shiryar da su zuwa ga hanyarmu. Lalle Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu kyautatawa. Yanzu ƴan bani Isra'ila sun yi haƙuri, da suka yi haƙuri sun ga sakamakon haƙurinsu, sun yi imani da Allah sun ga sakamakon imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ba iya ƴan bani Isra'ila abin ya tsaya ba, ya shafi kowa da kowa. Duk mutumin da ya yi haƙuri ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki, to insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi a duniya, kuma Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi a lahira. Don haka ya ku ƴan uwa, mu zama masu haƙuri, mu zama masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka mu, Allah maɗaukakin sarki zai kawo mana buɗi. Hatta irin wannan kashe-kashe da ake, ana zuwa ana kakkashe mutane, ana barazana a mutane, ana hana mutane kasuwanci da noma da sauransu, to akwai lokaci da idan muka yi haƙuri muka yi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki, to Allah maɗaukakin sarki zai yaye mana waɗannan bala'o'i da izininsa. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan abu. Allah maɗaukakin sarki ya ƙasƙantar da duk wani wanda yake da hannu a cikin ƙasƙantar da mu da ake, da wulaƙanta mu da ake, shi ma Allah maɗaukakin sarki ya wulaƙanta shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ne wa damarna ma kana yasna'u fir'auna, muka halaka duk abinda fir'auna yake wato yi, wa qaumuhu da shi da mutanansa, wa ma kanu ya'rifun da abubuwan da suke ginawa. Wannan aya abinda take nuna mana Allah maɗaukakin sarki ya halakar da abinda suke ginawa da abinda suke aikatawa. Wasu malamai suka ce to wannan kaman akwai tufka da warwara, saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi magana cewa kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa makamin karim sai Allah wa zuru'in wa makamin karim sai me wa ni'matin kanu fiha faqihin kazalika wa awratnaha bani isra'il aw man akhari Allah yace kamar haka muka gajar da yan bani isra'ila a wannan gurin to idan an rusa an gadar musu ba a gadar musu ba kenan wai malamai suka ce abinda Allah madaukakin sarki ya rurrusa duk wani abu da suke ginawa na bautar gunki to Allah madaukakin sarki ya rusa shi gabaki daya wannan ya rusu da hannun yan bani isra'ila su da kansu da aka dawo saboda su musulmai ne masu imani da suka dawo Misra suka tarar da gumakansu gabaki daya sai suka rurrusa su mun gane ko da duk wani abu da ake yi na ibada wanda ya saba mu musulunci ya saba mu tauhidin Allah madaukakin sarki duk sai suka rusa wannan shine iya abin da suka rusa amma sauran abubuwa da za a mora na duniya to ba a rusa shi ba mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya gadar da shi a yan bani Isra'ila wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da ya faru sai Allah ya ce wajawazana zamu kara ku zamu barci haka zamu barci haka to wani dama ya ce wa dan ba da miti goma na ce fa ne bayan shi ba ce fa nan yake ba Allah ya datar da mu na'am ko Ramadan baskari zai je ya hada wallahu ta'ala a'lam yau Laraba zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu dadan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai muna roƙo Allah ya ta mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah madaukakin sarki ya daukaka musulunci da musulmai Allah madaukakin sarki ya ba mu shugabanni na gari Allah madaukakin sarki ya dace da mu masu bashi da masu bukatu da sauransu a cikin mu muna roƙo Allah ya biya wa kowa bukatar sa Allah ya yi mana damuwoyin mu Allah madaukakin sarki ya rayar da mu kan musulunci ya kashe mu akan musulunci ya tada mu tare da annabawa da siddiqai da mutanen kwarai ya hada mu a gidan aljanna subhanakallahumma bihamdik ashhadu akwai neman taimako na marayu da kuma gudanar da ayyuka na ramadan da ake kofa abu da take ɗan uwa kowa ya taimaka da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kamar yadda muka saba duk shekara akan danyi dinkuna a waɗannan bayin Allah akan dan sai abinci ana aikawa gidajensu da kuma wasu masu karamin karfi to bana ma insha Allah ta'ala zamu wannan gaggarumin aiki na lada dan haka kowa ya bada kasa gudumawa muna roƙo Allah ya ƙara tallafa mana Allah ya bamu su samu Allah madaukakin sarki ya dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh